بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمك مغانا دلن جمعة دي 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 دا daren 12 ga watan Al-Muharram, hijira na da shekara 1435, daidai da 14 ga watan November shekara ta 2013. Wannan shine kasan na biyu wanda muka yi wa lamba da cewa B daga cikin jeren giyar muqaddimar littafin Sharh Sunnah, wallafar al-Imam al-Hafiz Muhyi Sunna al-Hafiz al-Baghawi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Muqaddimar da ke dauke da bayanai kamar haka, idan ba a manta ba, a kasat din farko da ya gabata da muka yi wa lamba da A, mun yi bayani dangane da cewa zamu yi shimfiɗa ne da sharaffage wadda ta shafi karatun littafin har zuwa muqaddimar da shi mawallafin littafin yayi, da kuma doguwar muqaddima wadda malaman farko guda biyu da malam Shu'aib al-Arnaut da malam Zuhairi Shawish suka yi wa ainihin littafin a bugun farko da za a yi mishi a 1974, wanda ainihin wannan shine aikin da ba a taba wa littafin ba tunda mawallafin littafin ya ainihin rubuta littafin har zuwa wannan lokacin. Ko da ike daga baya wasu 'yan baya sun biyo domin kokarin kyautata ayyukan da su malam Shu'aib suka yi da su malam ainihin Zuhairu Shawish, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan muqaddima ta wa in ba a manta ba, nayi kokarin bayyana manufar da awas salafiyya, wanda a karkashin wannan manufar ita ta kai ga gina wannan makarantar, wanda gina wannan makarantar shi kuma ya haifar da sanya karatun littafai na sunna daga ciki har da shi sharhu sunna din. Sannan ne alƙawarin cikakken tarihi gamsasshe dangane da mawallafin littafin, sannan kuma ne alƙawarin zan yi bayani dangane da shi littafin, tarihin rubuta shi, dalilan rubuta shi, da kuma irin tsari da salon da ya bi wajen rubuta littafin. Sannan sai ni da zan karantar da littafin Abu Abdurrahman al-Albani Muhammad Awwal Adam, alaka ta da wannan littafi na Sharh Sunnah wajen koyan karatun littafin, isnadin littafin, tsarin karantarwa da karantawa da karantar da littafin insha Allah. Idan jama'a basu manta ba, na bayyana cewa babban manufar da'awar salafiyya ita ce kokarin dawo da mutane zuwa ga Al-Qur'ani mai girma da sunnan annabi ingantacciya, da kuma fahimtar su a bisa tafarkin malaman farko as-salafus salih, Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda. Manufa ta biyu daga cikin manufofin da'awar salafiyya ita ce kokarin tace gurbatuwa da ta faru a cikin rayuwar mutane musulmi, wanda shirka da bid'o'i da dukkan nau'ukan su suka bi suka dabaibaye musulmi, da kuma munanan tunanin nuka waɗanda suka ainihin wato harɗo suka shigo cikin al'umma musulmi. Daga cikin manufar da'awar salafiyya ita ce tace sunna annabi daga riwayoyi masu rauni da na ƙarya, waɗannan riwayoyin hadisai waɗanda ake dangantawa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, waɗanda basu inganta ba su ne suka disashe hasken addinin musulunci, kuma su suka ja ake ganin musulmi ɗan ƙauye gidadawa. Amma in musulmi sun tsaya akan ingantacciyar sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sun tsaya a bisa karantarwar da malaman farko suka yi wa sunna, duk inda musulmi suke su ne gaba, sun fi kowa wayewar kai, sun fi kowa lura, domin duk duniya babu waɗanda a yau suke da littafi wanda ya shekara 1400 wanda yake ingantacce kamar yadda yake tun zamanin farko. To mutanen da Allah ya iya tsare musu addinin su haka, mutanen da suka yi hoppasa suka iya kare wannan addini da taimakon Allah, suka iya kiyaye sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga farmakin masu kai musu farmaki, suka iya kare ingantattun littattafai irin su Bukhari da Muslim fiye da shekara 1200. Waɗannan mutanen ya kamata a binciki wannan irin ilimi ne suke da shi ingantacce haka. Wace irin wayewar kai ce, wace irin sakafa, wace irin basira, wane irin jajircewa ce Allah maɗaukakin sarki ya musu. Don haka waɗannan hadisai waɗanda ba su inganta ba, da waɗanda suke hadisan ƙarya, na daga cikin manufar da'awanmu ta salafiyya ita ce tace su daga cikin ainihin al'umma. Shi yasa ɗaya daga cikin manyan malamanmu magabata yau shekara fiye da 1200 aka yi mishi tambaya. Al-Imamu Abdullahi ibn al-Mubarak a lokacin da ya kai matuƙa wajen bayyana wa almajiran shi hadisai waɗanda suke ingantattu, har ya kai matuƙa yana yawo ne yana shiga makarantun ƴan bid'a yana jin irin hadisan ƙarya da suke yadawa, amma kuma yana kwabar ɗaliban shi game da irin zuwa waɗannan makarantu. Har wani yake ce mishi algafarta malam, to amma kai gashi kana zuwa, sai ya ce ni da ku ba ɗaya bane, ko shi ko Sufyan ats-Tsauri ko Ibn Uyayna, ɗayan su ya faru ga haka. Mun karanta cikin Sahih Muslim. Aka tambayi Imamu Abdullah ibn Mubarak aka ce algafarta malam, waɗannan irin hadisai da kake bayyana mana kaza ba su inganta ba, kaza sun inganta, nan gaba idan irin ku suka kare a duniya ya za a yi? Sai ya ce ya ishu lahal jihabiba, matukar akwai hadisan sai an samu kwararru kuma gogaggun malamai waɗanda Allah zai rayar da su don su yi wannan aikin tacewa. Haka abin ya faru. Sai ga wani karami daga cikin almajiran malam Muhammad Nasiruddin al-Albani mai suna Ali Hassan Ali Abdulhamid al-Athari al-Halabi. Na'am, nace karami daga cikin almajiran shi, domin Ali Hassan dan karami ne cikin almajiran Muhammad Nasiruddin al-Albani, ko da yake mai yiwa kai dan bana bakwai ne sai ka ji shi a sahun farko yake. Wannan ɗalibin sai ga shi kadai ya ainihin tsaya ya tattara hadisai waɗanda suke an kirkiro su ne a waɗannan zamunan namu ake yada su, waɗanda a zamunan da suka gabata wasu hadisan ma daga cikin su shekaru 200 babu su. Ina fata an gane. Ku duba ku zakulo mana wani littafi gashi nan ja a bayan ku fara daya gashi nan kasa ja kasa ja. Wannan littafin jama'a kyakkyawan misali ne daga cikin maganganun da Ibn Mubarak ya faɗi yau shekara fiye da 1200. Mawsu'atul ahadith wal athar adh-dha'ifa wal mawdu'a murattabatun 'ala al huruf al hija'iyya wa yaliha faharis al abwab al fiqhiyya wa tashmalu al musannafat al mufrada fi adh-dha'ifa wal mawdu'a wal mushtahira i'dad 'ali حسن علي الحلبي الدكتور إبراهيم طه القيسي الدكتور حمدي محمد مراد المجلد السابع wannan wato encyclopedia ce, wato wata taska ce waɗanda suka bi suka tattaro hadisan da ba su inganta ba, da waɗanda suke masu rauni, waɗanda suke yawo a waɗannan zamanin. Sarki ya tabbata ga Allah, ka duba irin yadda malaman da daga cikin waɗanda suka gabata irin su Ibn al-Jawzi suka yi wa hadisan ƙarya a tara a tara kamar kazar kuku, sai da suka tattara su kaf suka rubuta su suka bayyana a duniya ba su inganta ba. Malamai manya suka biyo bayan su irin su al-Imam Suyuti suka ci gaba da wannan aikin. Dab da wannan lokacin da muke ciki, Allah ya tadar da Muhammad Nasiruddin al-Albani ya rubuta littafin silsilatul ahadith adh-dha'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi'i fil umma. Ada yana rubutawa ne ana bugawa a cikin mujalla mai suna mujallatut tumaddanil islam. Daga ƙarshe aka ba shi shawara algafarta malam, wannan aikin yafi ƙarfin mujalla balle jarida, ya kamata wannan aikin ya zama littafi mai zaman kanshi. Almajirin shi gashi sai shi kuma ya fitar da wannan ma'ana taska ta hadisai da zantuttuka da maganganun sahabbai da tabi'ai waɗanda suke ba su inganta ba da kuma na ƙarya. Wannan littafin kusan mujalladi 17 ne, da wannan yake nuna maka cewa manufar da'awarmu daga ciki ɓangaren sunna shine a tace ta daga abin da yake bai inganta ba, wato a ware tsaba a aje ta gefe guda, sakuwar kuma a tankade ta a zubar da ita dan ba a bukatarta. Saboda haka ku sani wannan yana ɗaya daga cikin manufofinmu, kamar yadda na yi ishara, su waɗannan hadisan ƙarya da hadisai masu rauni su ne ta suka jawo wa musulmi ci baya, suka ja musulmi suka zama gidadawa, har aka koma ana zargin cewa musulmi addinin su ne yasa suka zama gidadawa. Da haka sai ake campaign ana nuna kyamatar da ƴaƴan musulmi cewa in kuka rike addinin irin yadda iyayenku suka rike to za ku zama gidadawa. Amma annabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin shi babu ishi, bayan shi zamanin shi babu isahabban shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, ma'ana a kowane zamani da annabi ya rayu da sahabbai su suka yi jagorancin cigaba, su suka yi jagorancin ilimi, su suka yi jagorancin kimiyya da fasaha. Al-Qur'ani yana dauke da dukkan ilmomin da duk wani mai ji da kanshi yake ji da kanshi. 1400 years ago, shekaru 500 da suka wuce, Bature ba shi da ilimin da yake kira ilimin boko a yau. Musulmi suna da ilmomi ire-iren waɗannan. Ashe kenan in aka ga musulmi daga baya sun ci baya, to sai a binciki me ya faru, shine shigowar wasu zindikai da wasu jahilai da wasu kazamai da suka zo suka shigo da zindikancinsu da jahilcinsu da kazantarsu, suka zo suka yi ta kirkirar hadisan ƙarya suna yada su a cikin musulmi. To dan haka in har ana son musulmi su dawo zuwa ga hanyar salaf, to lallai sai an tace waɗannan hadisai an bayyana su kuma an yi watsi da su. Domin ba a da buƙatar su ko misƙala zarrati, ba a buƙatar hadisi mai rauni a cikin farilla ko sunna, ba a buƙatar shi a cikin mustahabbi ko halal, domin ba a da buƙatar shi saboda an yi musulunci babu wannan hadisin. To tunda annabi da sahabbai suka yi musulunci babu wannan hadisin, me yasa musulmin baya ba za su yi addini ba tare da wannan hadisin ba? Imam Malik na cewa la yuslihu آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ƙarshen wannan al'umma ba zai gyaru ba sai da abin da farkon al'ummar ta gyaru. Da menene farkon al'umma suka gyaru? Da Qur'ani da sunna ingantacciya. To daga baya tunda an zo an samu waɗannan hadisan, in ana so al'umma su koma su ci gaba irin ci gaban da suka yi na da, to lallai sai an tace waɗannan hadisan. Dan haka jama'ar musulmi, mu ƴan salafiya na ɗaya daga cikin manufofinmu shine tace irin waɗannan hadisai mu watsar da su a cikin addinin musulunci. Kuma kamar yadda muka bayyana, muna yin haka ne ba dan mu nuna mun iya ba, muna yin haka ne ba dan mu nuna mu wasu jarumai ne ko gwanaye ba, muna yin haka ne domin isar da amana ta ilimi wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin hadisin shi da ya inganta cikin sunan Abi Dauda da Ahmad yake cewa wannan ilimi ko waɗannan al'umma da suka biyo baya su ne za su karɓe shi daga magabatansu, su rinka kore duk wani abu wanda aka sauya na addinin, da kuma duk wata ɓarna ta masu zaƙewa, da kuma duk wani tawili na jahilai masu son zuciya. Sannan kuma muna yin haka ne don mu taimaki al'umman musulmi, saboda Allah yana cewa ku taimakawa juna wajen bin Allah da tsoron Allah, kar ku taimakawa juna wajen saɓon Allah da ƙetare iyaka. Idan ya zama mu ƴan salafiya, alhamdulillah, muna godiya ga Allah, Allah ya sanar da mu wannan ilimi na tacewa na ingantattun hadisai daga waɗanda suke ba ingantattu ba. Idan muka ja baki muka yi shiru muka bar al'umman musulunci, mun ci amanar ilimi, sannan kuma ba mu taimaka wa al'umman musulmi wajen a haɗu wajen bin Allah da tsoron Allah ba. Saboda haka zargi da suka da duk irin abin da za a faɗi a kan mu baya sa mu yi sauna ko mu ja da baya game da wannan aiki. Manufar mu ta uku, kamar yadda muka bayyana, ita ce ƙoƙarin tarbiyyar musulmi a bisa addinin su na gaskiya, da kuma kiran musulmi su aiki da musulunci da hukunce-hukuncen musulunci, kuma musulmi su rinka adantuwa da darajojin nan na musulunci da ladduba na musulunci, wanda yin haka ne kadai zai sa su sami yarda Allah. Wannan ne kawai zai ba su nasarar duniya da lahira, domin ya tabbatar da abin da Al-Qur'ani ya siffanta musulmi, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. musulmi masu yi wa juna wasiya ne da bin gaskiya, musulmi masu yi wa juna wasiya ne da yin hakuri. Sannan a cikin umarnin Allah, Allah yana cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba, ku zama masu tarbiyyar mutane da littafin da kuke karantawa. Bima kuntum tadrusuna, littafin da kuke karanta da littafin da kuke karantawa, to ku tarbiyyanci mutane akan haka. Saboda haka muna kokarin tarbiyyar musulmi a bisa addinin su na gaskiya, da kuma kiran musulmi su yi ayyuka da hukunce-hukunce na musulunci. Duk abin da ya zama ladabi ne da tarbiya ta musulunci, shi muke kiran musulmi zuwa gare shi. A ƙarƙashin wannan, wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa guda uku waɗanda ne ishara akan at-tasfiya wa tarbiya alal musaffa. Ai kokarin tace addini, sannan sai a tarbiyanci mutane akan wanda aka tace din. Na uku, na daga cikin manufar da awar salafiya shine rayar da ingantaccen tunani na addinin musulunci a bisa hasken alqur'ani da sunna, da kuma hasken fahimtar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai, da kuma kokarin raba musulmi da daskarewa akan mazhaba kwaya ɗaya gyal, ko kuma ta'assubanci na kungiyanci wanda ya mamaye kwakwalen da yawa daga cikin musulmi a yau, kuma ya nesanta su daga tsantsar ƴan uwantaka ingantacciya ta musulunci. Wannan na ɗaya daga cikin manufar da awar salafiya. Don haka muna suka game da riƙe mazhabi kwaya ɗaya gam, kace kuma duk wanda ba shi ba ɓata ne. Muna suka dangane da wannan, kuma rusa wannan tunanin yana ɗaya daga cikin ayyukan mu ƴan da'awar salafiya. Hakanan ruko da kungiya, kace duk wanda bai shiga kungiyar ba ba musulmi bane, ko kace ba ahlus sunna bane, wannan muna fada da wannan wurjanjan, kuma yana daga cikin manufofin da'awar mu ƴan salafiya. Domin wannan na daga matakan da ake bi ake raba kan musulmi da shi. Wane musulmi ne sai ka kijinin shi dan ba mazhaba ku daya ba? Wane musulmi ne sai ka kijinin shi dan ba kungiyar ku daya ba? Wane musulmi ne sai ka kijinin shi dan ba dariƙar ku daya ba? Wannan ya saba abinda Allah madaukakin sarki yake ce da mu, atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ku hada kai, ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku, kar ku rarrabu. Igiyar Allah an fassara ta a wannan wurin da alqur'ani, an fassara ta da sunna, an fassara ta da musulunci, duk waɗannan igiyoyi ne na Allah. Sannan manzon Allah a cikin hadisi ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana, ku yi kokari ku zama bayin Allah ƴan uwan juna. Al muslimu akhul muslim, musulmi dan uwan musulmi ne. Shi wancan da yake cikin kungiya kaza da kake cewa kada a bi shi sallah, tambayar da za a yi maka musulmi ne? In ka yarda musulmi ne, shikenan mu ka amsa mana. Annabi ya ce to musulmi dan uwan musulmi ne. Shi wancan da ke bin dariƙa kaza baya bin taka, tambayar da za a yi maka musulmi ne ko ba musulmi bane? In ka yarda cewa musulmi ne, mu ka biya mana bukata. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku kaunaci juna. Dan me zaka ce ka abi dan kungiya kaza sallah? Dan me zaka ce kar a ziyarci dan dariƙa kaza? Dan me zaka ce wanda yake yin kaza a sallah ya saba mazhabinka, dan haka kar a bi shi sallah? A ƙarƙashin wannan, waɗannan abubuwan uku mu a wurin mu ba su da bambanci. Ɗariƙa da mazhaba da ƙungiya duk ɗaya ne. Sharrinsu shi ne ana riƙe su ne, ana amfani da su, ana raba kan musulmi. Na fatan ka je ka karanta littafin limamin Ka'aba da ɗaɗɗe al-imam al-ma'asumi da ya sanya wa littafin nashi halil muslim mulzamun bittiba'i mazhabin mu'ayyan min al-mazahib al-arba. Shin wai dole ne musulmi sai ya bi ɗaya daga cikin mazhabobi guda hudu? Malam Ma'asumi a cikin littafin nashi ya tabbatar da cewa ba wajibi bane, ba mustahabbi bane, ba sunna bace. Hasali ma munkarin abu ne, musamman in aka ɗauke shi ya zama dalilin raba kai, wanda a yau a duniya ana amfani da mazhabi wajen raba kai, ana amfani da kungiya wajen raba kan musulmi, ana amfani da mazhaba ko ɗariƙa wajen raba kan musulmi. Don haka yana daga cikin manufar da'awar mu ta salafiyya mu gusarwa da musulmi wannan tunanin. Duk wanda ka yarda cewa musulmi ne, to kawai dan uwanka ne, ma'anar cewa to amma kaza bata taso ba, ka yarda musulmi ne ko kafiri? Ka ce ka yarda musulmi ne, shikenan dan uwanka ne. Annabi ya ce al muslim akhul muslim, musulmi dan uwan musulmi ne, wa kunu ibadallahi ikhwana, ku yi kokari ku zama ƴan uwan juna bayin Allah. Sannan na daga cikin manufofin da'awar salafiyya shine kawo shawarwari da bayar da mafita game da halaye da al'ummar musulmi suke samun kansu a irin waɗannan zamanna da gwargwadon inda suka samu kansu. Shi yasa zaka ga fatawar mu mu ƴan salafiyya wani wurin sai ka ji mun ce musulmin wuri kaza kada ku shiga cikin siyasar su, wani wurin kuma sai ka ji mun ce musulmin wuri kaza ku shiga cikin siyasar su. Shi yasa zaka fatawoyin malaman mu kamar su Usaimin haka suke, wata ran Usaimin yace kar ku shiga siyasa, wata ran kuma sai je ya ce wa wasu musulmin ku shiga siyasa, dangane da lura da inda da yadda da lokacin da da irin mutanen da suka samu kansu. Kokarin samarwa da al'umma mafita, ina fata an gane. Idan kun fahimci wannan da kyau jama'a, wannan gaba ɗaya kenan mun gina wannan da'awar tamu akan abin da nake ta faɗi nake nanatawa, shine ne at-tasfiyatu wat-tarbiyya, ai kokarin tace addini daga shirka, a tace addini daga bid'a, a tace addini daga hadisan ƙarya da hadisai waɗanda ba su inganta ba, a cire wa musulmi ƙiyayyar juna, a tace musu duk wani abu da zai sa suna hararar juna ko da sun yarda suna bin juna sallah, su zama ƴan uwan juna musulmi masu fuskanta alƙibla guda. Waɗannan lallai ne duk wanda yake saurare na ya tsaya ya fahimci wannan babban manufar, at-tasfiya wa tarbiyatu ala al-musaffa, a tace sannan a tarbiyanci mutane akan tataccen addini, tataccen karatu, tatacciyar aqida, tatacciyar sunna. Dan haka tsarkiya tabbata ga Allah, zan iya bugun kirji in ce mu kadai ne ƴan salafiya a duniya waɗanda muke magana akan ta haƙiƙi kaza, littafi taba'a kaza wadda wana yayi ta haƙiƙin duk duniya, mu kadai ne muke maganan nan. In ba haka ba duk wanda zai karantar da littafi sai dai kawai ya ce ku siyo littafi kaza. Yaya bugun littafin yake, wane ne ya aikin gyaran littafin, gyara na nawa, bugu na nawa, wannan bai dame su ba. Kowace irin kwarkwata ke ciki da kuɗin cizo da fiti-fiti za su sa su karantar da ku, amma mu kadai ne za mu zo in muka ce za mu karantar da Riyadus Salihin sai mu ce bugu kaza wanda wane ya ta haƙiƙi, za mu karantar da Bulughul Maram bugu kaza wanda wane ya ta haƙiƙi, za mu karantar da Umdatul Ahkam bugu kaza wanda wane ya ta haƙiƙi, Sharhus Sunna wanda wane ya ta haƙiƙi, Sahihi Muslim, Sahihi Al-Bukhari, Fathul Bari. Ba kawai wai mu ɗauki littafi a kasuwa kawai mu ce shikenan sai a ci gaba da karantar da shi ba. Duk kokarin tabbatar da wannan manufar ce, kuma kamar yadda nace duk muna yin haka ne saboda idar da amana ta ilimi. Wallahi al-azim, ba dan ayi ba mana a ce mun fi kowa ko dan a ce mun zo da sabon abu, babu wannan a cikin tunanin mu ko misqal zarratin. Kamar yadda na gabatar a kasar din farko, in ka saurara mai lamba A nace sakamakon wannan ne muka kafa makarantar nan ta Darul Hadith Salafiyya, wadda take tattare da nursery da primary da secondary har zuwa jami'a. Idan akwai abin da yake gaba da jami'a ma za mu kafa insha Allah ta'ala. Sakamakon haka ne lalle mu samar da gidan radio namu na kanmu, da tashar talabijin tamu ta kanmu, mu rinka buga jaridu namu na kanmu. Sakamakon haka ne dole mu samar da asibiti namu na kanmu. Nan gaba ma sakamakon haka lalle mu samar da madaba'ar buga littattafai namu na kanmu, domin ire-iren waɗannan abubuwan su tabbata dukkan su dai intilaqan ala manhajina at-tasfiya wa tarbiya ala al-musaffa, a gyara sannan ayi tarbiya akan gyararra. Wannan shine dalilin da ya sa mu kafa wannan makaranta ta mu ta Darul Hadith Salafiyya. To kuma idan ya zama mun kafa wannan makarantar ta mu ta Darul Hadith Salafiyya, to lallai ne ya zama kuma muna karantar da littattafai waɗanda za su taimake mu a bisa wannan tafarkin. Sakamakon haka kaga mun sanya tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Tafsirin Al-Qur'ani mai girma akwai matsaloli dangane da tafsirai da malamai suka rubuta. Kusan zaka iya cewa dukkan su in ba ka ɗibo tafsirai na malaman da irin su Al-Imam Ibn Jarir Al-Tabari da makamantansu ba, kusan duk wani tafsiri da zaka dauka ka sanya wa jama'a sai kaga akwai hayaniya da rudani da kissoshi wadanda yake an dibo su ne daga cikin Bible Old Testament ko New Testament duka tun daga tafsirin Jallalaini har Raddul Adhan har duk wani tafsiri da zaka dauka ka gani idan ba malamin hadisi ne zauna ya rubuta yana tace da yawa daga ciki ba kama al-Imam Ibn Kathir wanda da dama daga cikin waɗannan abubuwan su ma sun sullube mishi sun fado cikin littafi dan haka ya zama a makarantar nan ban karrar da tafsirin wani littafi ko kwarai ba ina sani wannan shine dalili saboda babu wani tafsiri wanda zaka ce tatacce wanda zaka yi ta karantawa ne mutane kawai suna fahimta kasa tun ranar gini ranar zane nace tafsiri na ni ne zan rinka dibo ayoyi in aka ja mini sai in fassara su sannan in je in yi bincike in je in tace abin da na tabbatar shine daidai a bisa haske na ilimin hadisi da ilimin usulul fiqh da mahanga ta manhajin salafus salih a wajen abin da ya shafi tace aqida da makamantansu in zo in bayyana wa mutane haka in ya kama akwai bukatar sai nazo da wani littafi sai in zo da shi littafin nan ya shafi na tafsiri ne ko kuwa ya shafi na hadisi ne ko ya shafi na fiqh tun ranar farko da na fara yin tafsirin haka kokarin tabbatar da wannan manufar ce jama'a amma akwai tafsirai ɗaiɗai ku kamar wanda ne misali na Ibn Jarir al-Tabari shi kuma in ka sanya karatun shi yafi karfin a ce a sanya karatun shi ana bin shi ɗaya bayan ɗaya wani ma zai manta wai wacce aya ce ake fassarawa domin za a iya wata bakwai ana karatun tafsirin aya ɗaya saboda irin yadda yake ɗibo maganganu to shi yasa kaga sai in zauna in tace sai in zo in gabatar in ta kama sai in zo da wani littafi sai in dan karanta mana amma yayin da ya zama a cikin littattafan hadisi akwai tatattu irin waɗannan shi yasa kaga littafin farko da na fara sawa shine littafin sahihul bukhari sannan nazo na sanya littafin sahihi muslim to a yau kuma katin kat ga littafin sharhus sunna wanda sharhi ne ga waɗannan hadisai da ke cikin bukhari da muslim da nasa'i da tirmidhi da abu dauda da ibnu maja da kuma ƙarin armashi akan wasu abubuwa waɗanda ba ni son in cika ku da bayanai zan bar manyan masana su shige mana gaba su bayyana mana waɗannan abubuwan dangane da menene littafin sharhus sunna wata babban manufa ta sa malamin ya rubuta me yake so ya cimma wajen rubuta wannan littafin wani salo ya dauka wajen ruwaito hadisan da sharhin su da kuma fassara su da fitar da hukunce hukuncen fiqh da hukunce hukuncen aqida da abubuwan da suka biyo bayan na lugar larabci da makamantansu in ba amanta ba jama'a nayi muku tarihi cikakke na al-Imam al-Baghawi mun ji cewa Baghawi mutumin kasar Afghanistan ina fata an gane wallahi ta'ala a'lam abinda ban iya ganowa na iya tantancewa keke da keke ba Baghawi ko Balarabe ne ko ba Balarabe ba wallahi a'lam domin Larabawa sun rinka shiga waɗannan kasashe a waɗannan zamuna saboda da'awa wasu kuma saboda gudun hijira da makamantan haka amma dai da mafirin jayin zato kamar yadda ainihin kaji mutumin Bagsho mutanen wannan kasar kuma gaskiya saboda Allah ba Larabawa bane mafi yawancin su kabilun Pashto ne su ne manyan yarurrukan da yanzu ake a kasar Afghanistan kuma ni na ga haka na haɗu da wani a Makka wanda yake malamin hadisi ne dattijo ya ce min shekarar shi 70 da wani abu ya shigo cikin wani chemist ne a nan gaban Darut Tauhid sai musu larabci larabci mai kyau sai ba sa ji sai suna kada kai suna cewa ishtigul ishtigul sune mishi larabci broken yana musu mai kyau sai wayoyo sai dube ne yace subhanallah yace dalibi ne kai nace mishi dalibi ne yace ba sa jin larabci mai kyau sai nace ai dalibin su ba Laraba bane yace to ba Makka suke zaune ba kace amma galibi ba Laraba bane an kawo su ne su irin wannan aikin sales guy sales boy sales girl kawai ya sai da chemist sai da atambaye sai da agogo kawai fa yace da inda yake waya in yi larabci irin wannan ba a fahimta sai yace nahnu ahlus sunnati wal jamaa wa ala manhaji salafil umma kunna nudarrisu qaumana sahih al bukhari
والجامع الترمذي وسنن ابن ماجه وابي داود والنسائي وكنا نتكلم معهم بالفصحى لكن الذين ما يفهمون نترجم لهم بلغات محلية. نجي ايش لغات المحلية عندكم؟ نجي وجيش لغة نجي مو اهل السنة مو سلفيون منا كرنت دا بخاري مسلم عبود ودا الاساف ولا نلتفي yace kuma muna karantar da su da larabci ne mai kyau sai wanda bai fahimta ba sai mu koma muna juya mai da yaran gida sai yace su yan kabilar Pashtun ne daga ina sai yace daga Afghanistan mahalli shahid sai yace mini ka taba karanta littafin sharh sunna na bagawi nace yace garin mu daya da shi wannan ya kara karfin gwiwar nake fahimtar na'am harshen larabci yayi karfi a cikin su ko da yake ba laraba bane kamar Abdullahi Gwandu da Shehu Usmanu da Muhammadu Bello Fulani ne suna Fulanci Fulanci gar kuma suna Hausa tangaran amma communication a tsakanin su tattauna a tsakanin su da Larabci suke rubuce-rubuce tsakanin daular Fulani da daulolin Borno da harshen ainihin Larabci suke yi idan ka je kana kallon rubuce-rubucen da suke ijunan su ta kowane bangare a wannan kasa tsakanin Hausawa da Bare-bare tsakanin Fulani da Nufawa tsakanin Katsinawa da Zage-zage duk zaka ga da harshen Larabci suke yi to kaga wanda ya fado kwatsan sai dauka Larabawa ne amma kuma suna nan da yarurrukan su wallahi ta'ala a'lam kamar yadda nace ban gama tantancewa ba al-Imam al-Bagawi ko wani yare ne amma wannan ba shike da muhimmanci ba amma dai Bagawi ko Balarabe ne ko ba Balarabe ba ya iya harshen larabci kwarai da gaske tunda ya iya harshen larabci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya iya rubuta katan littafi irin haka wanda ake iya fahimtar aqidar shi da manhajin shi da tafarkin shi da komai walillahi darruhu wa ala Allah shukruhu Allah ya kara mishi albarka Allah ya daukaki darajojin shi duniya da lahira yadda Allah ya albarkaci Bagawi da rubuta wannan littafi Allah ya albarkace mu da karanta shi da fahimta shi mun ji takaitaccen tarihin shi mutumin kasar Afghanistan ne daga garin Bagshoro mun ji cewa ya taso ne tsakiyar yan bid'a daga cikin Khawarijawa da Mu'tazilawa da Ash'ariyya da Maturidiyya da Kulladiyya jiggan yan bid'a kuma daga cikin su suka samu karfi da daurin gindin sarakunan gargajiya suka yi ta kafa manyan makarantu da masallatai sakamakon wannan suka yi ta yada manufofin su talaucin da Bagawi yake ciki bai hana shi yayi abin da ya dace yayi a zamanin ba kuma talaucin da yake ciki bai sa ya je ya zubar da girman sunna da girman ahlus sunna a gaban waɗancan sarakunan bid'a da ƴan al'ada ba sarki ya tabbata ga Allah sai ya rike tafarkin malaman salaf haka malaman salaf da yawa daga cikin waɗanda suka rayu cikin talauci da yunwa da wahala bata taba sa sun je sun durƙusa gaban ƴan bid'a ko kuma gaban alhazan birni ko gaban ƴan siyasa sun je sun zubar da mutuncin addinin su ba Allah madaukakin sarki ya yarda da su muka ji cewa sai Bagawi ya ga to hanyar da zai bi shi kuma ya yada tashi da awar ita ce ya karantar da baki ya rubuta ko Allah madaukakin sarki ya sanyawa abin albarka sai ko Allah ya albarkaci abin yau dai fiye da Bagawi shekara shi 900 da rasuwa a duniya sarki ya tabbata ga Allah mun bayyana tarihin shi ya rasu hijira na da 516 idan ka lissafa zaka ga yau shekara shi 919 da mutuwa shekara 919 da rasuwa Allah madaukakin sarki gafarta mai mun ji jeran giyar malaman al-Imam al-Bagawi almajiran shi suna da yawa wani abin sha'awa babban almajiran shi daga ciki shine ainihin dan uwan shi al-Hasan wanda wallahu ta'ala a'lam ba tagwaye bane amma shi aka sanya mishi al-Husayn wan shi kuma kanin shi afwan kanin shi kuma aka sanya mishi al-Hasan shine babban almajirin shi rasuwa tsakanin su ma kusan shekara 28 ne da rasuwar Bagawi sannan shi kanin shi ya rasu kanin shi shine babban almajirin shi yana da almajirai masu dimbin yawa waɗanda suka tashi suka yada wannan aiki nashi da wannan da'awa tashi ikon Allah suka ci gaba da karantar da wannan littafin jama'a har zuwa yau wannan littafin ana karantar da shi ne ana bada isnadin shi ana bada ijaza ana bada certificate ana bada testimonial ni wani na karantar da kai kuma ne maka izinin ka je duniya ka karantar har zuwa yau bayan shekara 900 da rasuwar mai littafin kun ga Allah ya albarkaci aikin shi Allah ya kara mishi albarka duniya da lahira bayan da muka ji wane ne bagawi muka ji irin jajircewar shi da turjewar shi sannan muka sake duban irin malaman da ya zamani daya da su akwai da yawa daga cikin waɗanda ya zamani daya da su manyan malamai ne irin su Baji irin su Ibn al-Arabi waɗanda waɗannan makarantu da aka kakkafa na ƴan bid'a sun yi tasiri a kansu saboda me saboda sun matsawa kansu cewa ni sai nayi degree akan kaza ni sai nayi masters akan kaza ni sai na je makaranta kaza kuma makarantar ba ta ahlus sunna bace ta ƴan bid'a ce sai kaga cewa ai kai in ka je ba za su badda kai ba amma ina garin nan sai aka waye gari su Baji su Ibn al-Arabi da makamantan su sai suka waye gari suka zama asha'ira da su suna danganta kansu zuwa ga ahlus sunna amma bagawi sai ya daure abinda Allah ya bashi na ilimi ya iya tattalin shi kuma ya kafe mun ji cewa abu mafi karfi da ya tsare shi daga fada wannan bid'ar ita ce tsayawar shi da jajircewar shi da alqur'ani da sunna da turjewar shi da ya akan sunna annabi ingantacciya da kuma tsayawa akan fahimtar salaf tsoro bai hana shi ba kwadayi bai rinjaye shi ba tsoron launi da talauci duk bai firgitar da shi ba Allah madaukakin sarki ya rike mishi al'amarin shi da hannun dama kuma Allah ya dauke shi akan abin da ya so ya rasu akai Allahu akbar ya Allah mu ma ka cika mana wannan haske namu Allah ka bar mu akan da'awa da aqida ta salafus salih Allah ranar mutuwa ka dauki ranmu da imanin mu irin aqidar da annabi da sahabban shi suke akai Allah ka amsa mana wannan ita ce mafi girman addu'a da muke roƙonka jama'ar musulmi kun ji takaitaccen bayani dangane da al-Imam al-Baghawi muna son mu ji bayani dangane da littafin shi kamar yadda nace bugun farko da aka yi a wannan zamani shine bugun da ainihin wato su Zuhairu Shawi suka yi da su Shu'aibul Arnaud in nace bugu anan na nufin cikakken bugu in ba haka ba an rinka samun madaba'a ta Darul Kutubul Misriya ta hanyar su ainihin malam Abdul Samad Saqar sun yi tahqiqin wannan littafi a mujalladi ɗaya mujalladi na biyu saboda kwadayin su fito da musulmi wannan alheri aka samu ainihin waɗannan malamai su Shu'aibul Arnaud suka zauna da shi da Shu'aibul Arnaud da Zuhairu Shawish suka zauna suka yi aikin wannan littafi tare da cewa aikin daga baya Zuhairu Shawish bai iya ci gaba ba sai ya bar Shu'aibul Arnaud shi kadai ya ci gaba da wannan aiki Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya daukaki darajojinsu wannan da ke hannuna jama'a shine bugun su Shu'aibul Arnaud wanda daga cikin muqaddimar da suka yi wa wannan bugun ita ce ainihin zan karanto mana insha Allah ta'ala ga ta nan na ware ta a gabana abinda suka rubuta kap shine zan bi in karanta mana daya bayan daya insha Allah ina ganin in ne haka to wannan zai rage mini aiki wajen karashin bayani da zan muku dangane da menene littafin sharhus sunna abubuwan da malamin da ya tattauna akai shine menene matsayin wannan littafi na sharhus sunna a tsakankanin sauran littattafai wato in aka gwada wannan littafi da sauran littattafai waɗanda aka rubuta kafin shi da bayan shi menene wannan littafin na sharhus sunna yafi Bukhari da shi wannan littafin na sharhus sunna da me yafi Muslim da me yafi Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i bayan shi an rubuta littattafai masu dimbin yawa daga ciki akwai ainihin littattafai waɗanda su al-Imam ad-Darqutni suka rubuta sunan ad-Darqutni daga ciki akwai littattafai da aka rubuta irin su sunan al-Kubra da Sughra ta al-Imam al-Baihaqi duk da yake cewa na bayyana mana cewa kusan zamanin su daya littattafan da suka biyo baya waɗanda aka yi ta sharhin hadisai a ciki menene sharhus sunna yafi waɗannan littattafai kamar su Fathul Bari kamar sharhin sahihi Muslim da al-Imam an-Nawawi yayi da makamantan sharhohi da aka yi ta yi na sunan Tirmidhi, Aridatul Ahwazi da ainihin Tuhfatul Ahwazi da ainihin sharhin ainihin Abu Dauda, waɗanda malamai ainihin suka yi, da menene sharhu sunna tafi waɗannan littafan, za mu tattauna wannan insha Allah. Sannan waɗanne irin mutane ne al-Imamul Bagawi ya ware su kadai yake karban hadisan su? Cin Imamul Bagawi yana karɓa daga kowaɗanne ƴan mahabba wa dabba, kowaɗanne makaryata da masu motsuwa a cikin kwakwalwa? Shin mecece babbar manufa ta da'awa ta rubuta wannan littafin? Imamul Bagawi ya raba manufa guda biyu. Akwai manufa ta da'awa. Manufar da'awa ita ce yana so ya ɗaukaka da'awar salafiya ne daga zamanin shi har zuwa sanda Allah ya so. Kun ji manufa ta da'awa da ta sa ya rubuta littafin. Akwai manufa kuma ta ilimi, ma'ana academically, me yasa ya rubuta littafin? Ya rubuta littafin ne don ya tattaro abubuwan da sun warwatsu a wasu wurare, to sai ya tara maka su, sai zama littafin ya zama aljami'u kenan. In kana da wannan littafin, ka huta daga neman littafin sharhi, ka huta daga neman littafin gharibul hadith wanda zai fassara maka kalma, littafin jar'u wa ta'dil, littafin takhriji hadisi kaza inganta ko bai inganta ba, littafin da zai bayyana maka wannan irin mutumin da ke cikin isnadin nan na gari ne ko na banza, wane da aka ce da shi Abu Muhammad aka kira shi da alkunyar shi, menene cikakken sunan shi, wane da aka ce da shi Abdullah ibn Umar mecece alkunyar shi, mecece nisbar shi? Kaga manufa ta ilimi kenan. Ina fatan kun fahimta. To za mu ji wannan a cikin muqaddimar, sannan kuma sai dogon bayani dangane da tsarin littafi, wane irin salo ya biyo wajen rubuta wannan littafi da tattara ainihin hadisan. Sannan a ƙarƙashin wannan muqaddima jama'a, za ku ji irin kwaɗayin da al-Imamul Bagawi yake da shi wajen ya taƙaitu wajen ambaton hadisai ingantattu da kuma kafa hujja da su. Amma kuma akwai inda gudu yake ƙure mishi, dole sai ya kawo hadisi mai rauni, to amma sai kuma ya bayyana, don wannan ba laifi bane a wurin malaman hadisi. In ta ƙure sai ka taɓo hadisi mai rauni, to bayyana, ya zama kara da kiyashi ɗaukar mara sani, to sai zama a nan duk wanda zai ɗauka ya san me yake ɗauke da shi. Ina fata an gane. To sa'an nan kuma al-Imamul Bagawi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, duk bayan da ainihin ya samu wannan irin tsari game da abubuwan da malaman suka rubuta, daga ƙarshe sai su Malam Zuhairu Shawish da shi ainihin Malam Shu'aibul Arnaud suka yaba, kuma suka jinjina mishi a bisa wannan aiki, kuma suka kwarzanta wannan aiki, suka ce gaskiyar lamari sakamakon irin siffofin da littafin yake ɗauke da su. To ba abin mamaki ba ne a ga cewa wannan littafin kafin ma ɗaliban ilimi su kwaɗayi mallakar shi, manyan malamai ba sa wasa da shi. Kun ga wannan taba'a da nake faɗi jama'a, wannan taba'a ta Al-Maktabul Islami kasantuwar ita ce ta fara fitowa, wadda har na waro muku asalin tsohon bugunta na da, wadda tuntun sanda ta fito ka ganta, ga ta sharhu sunna, ka ga bugun ni kaina saboda ajiya, ka ga gara ta fara taba shi ɗan mazan jiya. Malamai har yau in suka shiga maktabat, in suka shiga cikin bookshops wurin sai da littafai, ko yana da sharhu sunna, in ya ga sharhu sunna bugun Al-Maktabul Islami sai ka ji ya ce a bashi. Alagawa ta malam baka da wannan bugun ne, sai ce yana da shi, yana so ya kara. Ina fata an gane, saboda lokacin da littafin ya fito, ya fito ne kamar yadda mai azumi ke da marmarin abinci. Ka duba mai azumi, in ya ga yalan bella ya siya, in ya ga karas ya siya, in ya ga kaza ya siya, to lokacin littafin ya fito cikin marmari ne, kowane malami ya kokarin ya siya. To da zaran ya sake ganin shi a bookshop, sai ya sake cewa don Allah a kara mishi. Sai a dubi shekarun shi, shekarar shi 60, shekarar shi 70, karmakallahu baka samu wannan bane, sai ce yana da shi, amma yana so ya kara irin wannan bugun ne. Ina fata an gane. Shi yasa baka samu, yana da wahalar samuwa a yanzu koda kasashe na Saudi Arabia, don duk wanda kace samu maka sharhu sunna, sai dai ka tura shi titin Shar'i Bakhasham, inda yafi ko ina littafai a garin Jidda. Shar'i Bakhasham sunan street din kenan, hayyul jami'a, abin nan a cikin Makka kenan layin da ummul qura take ummul qura tsohuwa to zaka iya miyuwa aziziyar janudiya miyuwa irin wannan abin ko kuma cikin jami'ar islamiya dake Madina in ba haka ba ko sai dai Riyadh a Riyadh inda manya-manyan bookshop suke nan ma nadiran ake iya samun wannan bugu ba dan koyo ba saboda kamar yadda nace littafi ne wanda bai siya ba yana neman shi in ya ganshi ba zai kyale ba wanda ya ganshi kuma sai kaga kamar yafi wanda bai taba siye ba kwadai to kaga ina za a same shi kenan ko kun fahimta sannan kuma kamar yadda malaman da suke fadi kayan raƙumi guda ne mujalladi 16 sakamakon wannan sai zama babu shakka ina sha'awa in karanto muku wannan muqaddima malam Zuhairu Shawish da shi da ainihin malam Shu'aib al-Arna'u suka ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jinkai alhamdulillahi alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafin al-Qur'ani ga bawan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan ya zama wa'azi da gargadi ga dukkan duniya والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق إرادة أمنشن الله ستبت قشوغ بم النبي محمد واند الله يأيكوش دشريع دا الدين قسكيا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون دو من الله يرنجاير دا الدين قسكيا دي تورو النبي شدشي قودا مشركين سنكهكا وعلى آله وصحبه Allah ya dadin tsira ga mutan gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa man ihtada bi hadihi Allah ya dadin tsira da aminci ga duk wanda ya shiryu da shiryar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kar ka manta maganar mawaki da yake cewa fa ma haraman yuhda li hadi Muhammadin walasta tarahu qari'an sinna nadini wanda dai ya bi shiryar Annabi Muhammad ba zai rude ba idan tsufa ya kama shi ba za ka ganshi yayi tagumi yana cikin takeici ba amma ba adito bayan haka fa hadha kitabu sharhus sunna wannan shine littafin sharhus sunna lil imam al mufassir al mutqin na babban limami mai fassara al qur'ani kuma kwararre sarki ya tabbata ga Allah kun ga tafsirin bagawi nan da insha Allah dan karka dauka wai malamin hadisi ne kai ko suke fanni ta fulani suka ce modibbo mutafannin ijo ina fata an gane fanni in dai bagawi ne kaga kuma tafsirin shi wannan tafsirin mujalladi 4 sai wata ran zan kira lecture akan bagawi da littatafan shi ga daliban ilimi don ka ji bayani dangane da nau'in littatafan al-Imam al-Bagawi ba littafi da ya rubuta ba hadisi kadai ba yadda ka ji ya kware a wajen hadisi ko haka ya kware abin da ya shafi ainihin fiqh haka ya kware ga abin da ya shafi abin nan hadisi haka ya kware game da abin da ya shafi arabiya haka ya kware ga abin da ya shafi tauhidi babu wasa a cikin al'amarin shi idan kun fahimci wannan da kyau jama'a ashe malan da yake cewa amma ba'ad فهذا كتاب شرح السنة للإمام المفسر المتقن وأن للتاف شرح السنة نبب الإمام مفسر القرآن كما قرري والمحدث الجليل ما لم من حديث بباء والفقيه البارع ما لم من فقه وأن يزم قوغج محي السنة مراية السنة النبي صلى الله عليه وسلم أبي محمد بابا محمد الحسين بن مسعود مالم حسين دم مسعود كنج سننش حسين دم مسعود الفراء بأيكم بوزو ناقيا مكو أنا تيمش الفراء بأيكم بوزو أنا تيمش ابن الفراء دم بأيكم بوزو saboda sana'ar mahaifin shi kenan kuma shi ma da ya tashi sai ba da muhimmancin wannan sana'ar al-Bagawi mutumin garin Bagshur ko kuma Bagh nada'uhu bayna aidil qurra bayna yadil qurra yace ga littafin nan muna miƙo shi gaban masu karatu li awwali marrati a karan farko ba'da anittala'na bi a'ba'i tahqiqihi bayan mun yi kwaramniya da wahalhalu na gyaran wannan littafi. Kun san kwaramniyar da suke nufi? Sai da suka bi duniyar musulunci wajen tattaro ainihin wato littafin da rubutun hannun shi tukuna. Shi yasa sai da suka nuna wa duniya aikin da suka yi. Bayan duk da suka gama waɗannan maganganun jama'a, sai da suka koma suka bayyana wace ƙasa da wace ƙasa suka je suka rinka samo mahatufa ɗin manuscripts, rubutun hannun. Dan haka zaka ga rubutun hannun littafin iri-iri gashi. Wannan aikin ina son ka tuna 1974 ne aka buga fa. Bugawa ba wai 1974 ne suka yi aikin ba. Bugawar ne kenan kafin 1974 suna aiki. Mewa sun fara aikin tun ƙarshe ko kuma farko-farkon 60s. Mewa sun wajen shekara 10 suna wannan aiki. Tattaro ainihin manuscripts din. Gashi. Gashi haka suka ringa wannan aiki gashi nan. Za ga rubutu ne daban-daban gashi suke nunawa. Kuma kowanne suna faɗin ina ne suka samu shi da kuma yadda suka zauna suka yi aiki. Dan haka basu kaifafa ba da suka ce ba'da an tala'na bi a'ba'i tahqiqihi, bayan mun sha kwaramniya da gwagwarmaya da faɗi tashi na kokarin gyaran wannan littafi. Su Malam Abdul Samad Saqar ai sun fara gyaran littafin sai suka tsaya a iya abinda suka iya samu kawai. Waɗannan ko suka ce sai sun je sun tattaro littafin kap duk inda yake sai da suka same shi cip. Aiki na farko kenan. Aiki na biyu, aikin ta hakiki shine sai kuma ka bi kai da rubutun hannunka sai kuma ka buka kwafe littafin. Saboda wannan lokacin ba a maganar computer, amma suna da ita waɗannan tsofaffin ba su iya ta ba. Ga su nan yanzu muna ganin irinsu manyan malaman duniya ne yanzu. Malamin nan namu da ke sharhin Sahih Muslim ba typing yake ba, da hannu yake rubuta duk abin da kake gani. Muna karanta wannan mujalladi 30, mujalladi 50, mujalladi duk da hannu yake rubuta. Hanya abin nan shine sai bayar su je su type su tik su type. Saboda haka wannan aikin da malaman nan suka yi aiki ne ja. Na gaya muku aikin ta hakiki akwai lokacin da zaka ga wurin rubutun hannun ka kasa karantawa. Sai sun zo sun yi amfani da wata kwalba wadda za a zo a sanya ta haka, kwalbar ta kara jawo musu rubutun tukuna, sannan ya gani ya kwafe. Ina fata an gane. Wato ina son ku gane gaskiyar magana da suka faɗi ne. Suka ce ga littafin muna gabatar da shi ga makaranta bayan gwagwarmaya da muka sha ta gyaran shi wa dabbihi, da kuma kiyaye shi kamar yadda malamin ya rubuta. Shine dabb, ka bada shi kamar yadda malamin ya rubuta. Ƙarin bayani akan dabb, wasali, wani lokacin sai sun wasalci, wani lokacin in suka zo wani sunan ko wata kalmar sai su ce wannan sunan eh za a karanta shi ne da damma da kasara wuri kaza da kaza, kamar yadda za ka ga nawawi yake a cikin Riyadus Salihin. Jama'a kun fahimta? Wa takhrij nususihi, da kuma kokarin fitar da nassoshin shi ala nahwin a bisa tsarin da narju an na kuna qad wuffiqna fihi, ma'ana mukai kokarin fitar da nassoshin littafin keke da keke a bisa tsarin da muke fatan insha Allahu ta'ala mun dace da abin da malam Bagawi yake fatar littafin ya kasance. Ina fata an gane. Bayan da malaman suka yi wannan magana a matsayin sharar fage, yanzu za su fara bayani dangane da ina matsayin littafin in an gwada shi da sauran littafai. Sai suka ce wa huwa min ajalli kutubis sunna, wannan littafi yana daga cikin mafi daukakan littafan sunna. Allatin tahat ilaina, waɗanda suka iso gare mu min turafis salaf, daga cikin abin da mutanen kirki salafus salih suka gadar mana, ma'ana daga cikin abin da magabatanmu suka gabatar mana jama'a. Wannan littafin yana ɗaya daga cikin manya-manyan littattafai. Ba za a ce shi kaɗai ba ne, domin akwai sharhu mushkilul athar. Sharhu mushkilul athar shi ma mujalladi 16 su Sha'ibul Arnaud suka yi aikin ta haƙiƙin shi. Al-Imamu Tahawi ya yi shi. Imamu Tahawi kuma yana sama da Bagawi. Hasali ma Bagawi da yawa daga cikin sharhoshin shi da yake ɗibowa za mu zo mu ji, yana ɗibowa ne daga cikin littafin Ma'alimus Sunan, sharhin Abu Dawuda. A ƙarƙashin wannan wannan littafin yana ɗaya daga cikin manyan littafai waɗanda malaman farko mutanen kirki suka bar mana, kuma Allah ya tsare mana shi ya iso gare mu kamar yadda suka rubuta tartiban wajen tsare shi wa tanqihan da kuma tace shi wa tawaffuqan da kuma tabbatar da shi a bisa yadda suka rubuta wa ihkaman ya iso gare mu kuma a bisa yanayin da suka rubuta shi wa ihatatan bi jawaniba ma ullifa fihi, sannan kuma littafin ya biya tattaro dukkan bangarorin da suka sa aka rubuta littafin, ba abin da ya bata, gaba ɗaya ya iso gare mu. Wato Imam al-Bagawi za ku zo ku ji da ya tashi rubuta littafin, ya rubuta littafi ne dan ya tabo komai na rayuwar musulmi na duniya da lahira, kuma Allah ya kiyaye mana wannan littafi ya iso kamar yadda mai littafin ya tsara. Wa unshi amin ajili, littafin ya iso gare mu da irin tsarin da tun farko saboda haka mai shi ya fara rubuta shi. Wa huwa yubayyinu an si'ati tila'in ala alhadith, wannan littafin ka karanta shi ko, to zai bayyana maka yalwatar leƙawa da karatu na hadisi da malamin yake. Malamin ya yi leƙe-leƙe, ya karanta, ya yi bincike mai tsawo. Wa naqalatihi, kuma in ka karanta wannan littafin zai bayyana maka irin yadda malamin yake da faɗaɗawa wajen bincike game da masu ruwaito hadisai. Wa dirayatin bir riwayat, kuma in ka karanta littafin nan zai sanar da kai irin ƙwarewa da irin tattaro riwayoyi da tace su. Wa ila lihada, kuma gano matsalolin riwayoyi na hadisai, in ka karanta littafin duk haka zai bayyana gare ka. Wa ma'rifatin bi madhahibis sahabati wat tabi'in, sannan ka karanta littafin zaka san malamin ya san mazhabobi na malaman sahabbai da tabi'ai. Wa a'immatul amsar, ya kuma kware game da sanin mazhabobi da ra'ayoyin malaman birni kamar irin su Imam Malik, irin su Imam Ahmad, irin su Imam Shafi'i, al-mujtahidina waɗanda suke kokarin gyaran addini. Wa amanatin fil naqal, idan ka karanta littafin zaka gane malamin yana da amana wajen abin da yake daukowa. Duk abin da yace maka a Bukhari ko, to in ka duba zaka ganshi a Bukhari. Amma kuma in nazo daidai wannan gabar, zamu tsaya za ku ji bayanin su da dama, in yace a Bukhari to zaka ji wani lokacin yana nufin jimillar hadisin yana nan a Bukhari, amma shi ya ruwaito maka hadisin da doguwar riwaya, ko kuma Bukhari ya ruwaito shi da takaitacciyar riwaya shi ya ruwaito da doguwa, ko Bukhari ya ruwaito da doguwar riwaya shi kuma ya takaita maka. Saboda haka zaka ganshi yana da amana wajen abin da yake cirowa. Wa tahqiq, zaka ganshi kuma yana da tsayawa ya fayyace abubuwa, yayi tahqiqi, ba wai dan gaggawa ne marmaze rubuta ya kawo kasuwa ba, zai tsaya ya tantance abubuwan da yake rubutawa. Jama'ar musulmi, kun fara jin matsayin littafin a cikin sauran littafai ko, to wannan kadan kenan zai zo ya kara mana bayani dangane da irin mutanen da Imamul Bagawi yake karban hadisin su. Kuma sai malaman suka ce wa qad aulahu al-musannif rahimahullah inayatan tamma, Bagawi ya bada kula, cikakkiyar kula game da wannan littafi. Fa ahsana intiqa'a ahadithihi min marwiyati ahli al-adala, dan haka sai kyautata wajen tato hadisan da yake ruwaitowa a cikin wannan littafi daga wurin mutanen kirki. Wadhabt, kuma waɗanda suke da hadda, kun san hadisi komai nagartakka, in baka iya haddace malaman hadisi ba za su karba ba, duk haddarka in kuma dan banza ne ba za su karba ba. Shi yasa sai ka ji sai a kira sunan wani kafceccen mutum da ka san darajar shi, sai malaman hadisi su ci ba sa karban hadisin shi, kamar wa kamar Abu Hanifa sai su ce ba za su karba ba, kamar wa kamar al-Imam Hafs, Imam Hafs din ku mai kira'a, in aka zo hadisi sai ka ce sun ce da'ifi ba a karba, sai ka ce Hafs din sai ce kwarai, kai ne kake girgiza su sun san da'ifi ne amma a hadisi, amma a wajen kira Allah ya saka da alheri Allah rahmani ne a karba, amma a wajen hadisi sun ce da'if ba za su karba ba. Ba sa ko shakkar magana ko an fahimta jama'a? To dan haka ko kai mutumin kirki ne sai kuma kana iya haddace abin da ka ruwaito. To me ake nufi da dabt? Dabt shi ne idan da ka ka karanto hadisi a wurin malaminka, to daga ran da ka karbo shi da ka har ran da zaka bayar da shi da ka, ya zama ba abin da ka sauya, ba abin da ka rage ko ka tsara, shine za a ce kana da dabt. Idan a littafi ka koyo karatun, shi wannan littafin da ka koyi karatu shi zaka ci gaba da rikewa dillan da zaka koyar da wannan littafin wannan da malamin ka ya koyar da kai yana cewa gyara wuri kaza rubuta kaza shi zaka rike a hannun dalibai kana karantawa ba wai ka rugo a guji akan babur a taba dan a taba ya jefar da kai zaka yi tafsiri sai ka karbi raddul azan din wani kai kawo sai ka ci gaba da karanta musu wannan yana nuna kai ba muhaddisi bane hatibul laili ne me yace da daddare ne ka san ko duk wanda yake yo yace da daddare to Allah ya kiyaye wata ran miciji zai sare shi ma'ana idan wannan littafin riyadus salihin ne kaje malami ya koyar da kai ta'aliqat da ke ciki da takhrijat da sauransu sai ka adana shi gam duk inda zaka yana nan duk inda aka ce malam zo kai mana riyadus salihin shi zaka ruku ba kawai kaje ka sake su wani riyadus salihin mai virus a kasuwa ba kazo kuma ka ci gaba da dankara musu sai ka bude wannan in ba wannan ba fa in ka samu wani sabo sai ka bu wannan ainihin sabon sai ka kwafe duk abin da ke cikin wancan tsohon to sannan sai ka mai da shi sabon sai zama maka nuska mu'tamada haka malaman hadisi su jama'a kun fahimta to duk malamin da za a ce wannan lahu dhabtun yana da hadda yana da rukun karatu yana da kiyayewa to sai ya kiyaye wannan ya zama ran da ka karbo har zuwa ran da ka bayar hadda ka bata rawa ba ya zama yadda ka karbo a littafi kaza ran da zaka bayar shi din zaka rike jama'a kuna fahimta da kyau irin waɗannan mutanen al-Imam al-Baghawi ya ruwaito hadisi a wurin su min ruwatil hadisi nabawi sharif daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisan annabi mai girma alladhina hum ahlus sun'a to kun ji wata sabuwa kuma banda cewa suna da hadda banda cewa mutanen kirki ne ko kuma ahlus sun'a waɗanda suka kware wato practitioners kun san akwai wanda ya karatu lawyer amma bai taba shiga kotu ya kare shari'a ba kun san akwai likita wanda bai taba operation ba to kaga ran da wannan likitan ya dafe ka zai Allah ya ji kanka dan da kyarka tsiratin da akan ka zai fara jarabawa ran da ka kai wannan lauya shari'ar ka to Allah ya raba ku da jin kunya dan haka practice ahlus sunna wato bayan ka iya theory kai kaza kuma kai ma kana cikin harkar to Imam al-Baghawi mutanen kirki masu hadda sannan kuma allazina hum ahlus sunna waɗanda yake su ƙwararru ne masu yin aikin ne su ma a cikin harkar suke ba daga bakin kogi suka sha ba nutso suka yi a tsakiya ba da kofi suka sha ba kandama suka yi da koko sannan kuma al-musallamu lahum bil imama waɗanda an sallama musu a zamanin su cewa a zamanin Imamu Malik shine imam in ka ji ana cewa Imam Malik ba irin limami mai muku sallar gawa ba limamin gidan suna ba mai cinye muku goro ba limamin daurin aure mai karban kudin zaure ba ba irin waɗannan limaman ba in ka ji an ce Imamu Malik imam din is an academic title wanda ya fi kace professor ya fi kace emeritus professor academic title ne da kake jira cewa imamun nasa'i imamu ibn al-jawzi karka dubi wani dan majazo a anguwarku dan yana karanta muku 40 hadisi ka rinka ce mishi imam wallahi malaman hadisi za su ce kai kanka ba adili bane ko kun fahimta jama'a yo yanzu ka je kawai ka samu wani yana karantawa a primary kawai daga duban ya iya karantawa sai ka ce mishi prof me wannan ke nuna wa masu ilimi kai kanka baka san me kake ba dan haka daga gobe duk wanda ka ce wa doctor ba za su karba ba ba na gaya muku ba sai in ji ana cewa mutum doctor ni ma sai in ci gaba da cewa doctor sai in ji ana cewa mutum engineer sai in ji ana cewa engineer ashe wai nurse ne sun gan shi ya sa ya farar riga ne ya je wa matar shi allura sai rinka ce mai doctor to ni sai na dauka doctor a irin yadda muka rayu academically sai in ji ana cewa mutum engineer ni ma sai in ci gaba da cewa engineer sai in ga yana gyaran machine injiniya ya haima shi sai ya ci ada ma aikin shi aidan haka ake ce mai injiniya sai ya ci uzbillah na dauka injiniya ne ashe ko technician bai kai ba to kun ga lalle ne waɗannan mutanen wato mutane ne waɗanda amintattu mutanen kirki sannan suna da hadda sannan sun kware da aikin to kuma ba kwarewa ba kun san akwai kwarewar da ka kware ko amma zamanin ka ba sai da ka kware ba bayan zamanin ka ma sun yi disqualifying naka to irin waɗannan bagawi baya karban hadisinsu sai mutanen da mutanen kirki ne masu ƙarfin hadda zanzan sannan mutanen da yake suna cikin sha'anin takhriji sun iya aikin a aikace sannan kuma in ma an ja da su a zamanin su to an sallama musu kamar su Imam al-Bukhari an ja da shi saboda me yana yaro dan mai tsitsi bai wuce shekara 17 ba Allah ya mai da shi malamin hadisi saboda haka an ja da shi saboda shekarun shi Imam al-Bukhari ba Balarabe bane yazo ya shiga Baghdad tsakiyar Larabawa malaman hadisi waɗanda yake kuraye ne su a cikin hadisi irin su al-Imam Muhammad al-Zuhri kamar su harari mutum hadda shi ta zube saboda karfin ta su hadda sai kawai ga wannan dan yaro ya shigo kuma har ana ce mishi amirul mu'minin a hadisi sai suka koma su ne mai isgilanci sai suka ga shi bai isa ba ma su zauna da shi sai aka samu malaman islamiya sai aka zuba musu hadisai 100 aka rikita hadisai 100 kowa aka ba shi 10 aka ce ku je ku samu mara kunyan nan wani mutum ne wani biladul ajam daga garin gwarawa kai ka ji ma garin gwari yazo kuma sannan yazo nan Baghdad garin Larabawa kuma wai shekarar shi 17 wai ana ce mishi amirul mu'minin a hadisi ku je da Allah ku ce ku karanta mishi waɗannan hadisan to kun ga tun daga nan malaman su sun yi musu famfo saboda haka sun tafi ne da kallon reni kallon bi'ahu wato sai an hada irin shi biyu sannan zai zama afu half duk da suka ce mun ji an ce kai ne amirul mu'min kai amirul mu'minin a hadisi ne yace eh haka aka ce ya san eh haka aka ce wannan kallo wannan to mun zo da wasu hadisai ne muke so da Allah mu karanta a gaban ka mu kara tabbatar da abubuwa yace bismillah suka ce mu 10 ne kowa yana dauke da hadisai 10 suka ce bismillah sai wannan ya fara haddathana fulanun qala akhbarani fulanun ala anba'ani fulanun kaza kaza an kaza an rasulillah sai ga ma sai ce ban sani ba sai su tuntsire da dariya ba kamar san wannan ba tuntsire da dariya duk suka gama ce kun gama suka ce sai ce abin da nake nufi da ban sani ba shine ban san su haka ba ma'ana malaman hadisi kwakwalan su digital ne in ma abin daidai ne a karba in ba daidai bane kuma ba zai shiga ba gaba da saboda haka daidai ne to daidai ne na sani ba haka yake ba to ban san shi ba shi abin da nake nufi ban san su haka ba sai suka ce to inda da gaske ne kai amirul mu'minin ne mu jiya suke ce hadisi na uku da wane ya ja isnadin shi shine yake dauke da matanin hadisi na takwas da wane ya ja hadisan yadda suka kawo su ma a haka a birkicen suna zaunan ko ya haddace a haka yanzu sannan ya biya shirya musu gaba daya to kun san me ya faru gaba daya sai suka rikice su daliban sai suka ce wallahi sun yadda shi amirul mu'minin ne kuma wallahi duk garin nan ba wanda zai iya yin haka har malaman su da suka turo su to kun san me ya faru sai suka watse wa malaman sai suka yi tawaye daga malaman wannan abin ya ja al-Imam az-Zuhri ya samu ciwon zuciya bai warke ba har sai da ya rasu Allah ya gafarta musu gaba daya amma ina son ku gane suwa ake nufin al-musallamu lahum yanzu su Bukhari an ja da su bayan Imam al-Bukhari ya rasu da kusan shekaru 500 sai wani malami ya taso wanda ana ganin bai gaza Bukhari a ilimi ba shine al-Imam ad-Darqutni Malam Umar da ya karanta littafin Bukhari saboda a zamanin shi ba wanda ya kai shi karatu sai ya ce wannan hadisin ba daidai bane wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane ya zo yi al-ilzamat wa tatabbu ya bibiyi al-Imam al-Bukhari ya ciyo wasu hadisai ya ce duk ba daidai bane saboda karfin ilimin shi a zamanin shi mutanen ba su gamsu ba amma an rasa wa zai ja da shi sai bayan da ya mutu da kusan shekaru 300 aka zo aka samu al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya zo a muqaddimar shi wanda ya sanya wa irshadus sari ta Bukhari ya biye mai wa dara kutani amsar waɗannan kaf daga lokacin ne ake ce mishi solicitor general of Imam al-Bukhari the senior advocate of Imam al-Bukhari wato babban lauyan Imam al-Bukhari duk abin da ka tuhumci Imam al-Bukhari ba haka ba ko sai Ibn Hajar ya ce wa baka fahimta bane saurara ka ji da yadda abin yake kuma kumanta ba makon da ya wuce muna karatun Bukhari a cikin Fathul Bari daidai babin zakka akwai inda Imam al-Bukhari ya kawo hadisi malamin suka zo wannan ya ce wannan hadisin babu hujja a ciki wannan hadisin bai da alaka da abin nan Ibn Hajirin da yake shine babban lawyer solicitor general senior advocate of Imam al-Bukhari ya bincika sai ya ce a'a ba haka abin yake ba ai ga yadda abin yake ai ga yadda abin yake Imam al-Bukhari ya kulla babi ne amma sai bai kawo hadisin da ya amsa babin keke da keke ba amma sai kawo hadisin da ya bayyana formula ka'idar da ake raba irin wannan zakkar sai zama yin haka kuma ya fiye kawo hadisin da ya dace da babin kai tsaye shi yasa sai da muka jinjina wa Imam al-Bukhari a wannan wurin to yanzu irin su Imam al-Bukhari kana ji da kyau waɗanda an sallama musu ko to shine sharadi na hudu na irin mutanen da Imam al-Bukhari yake ruwaito hadisan su dan haka kaji sharadi na farko mutanen kirki to aka ce mutumin kirki a hadisi me yake nufi wanda ba a taba kama shi da ƙarya ba balle a tuhumce shi da ita na biyu mutumin da baya aikata ko bai bayyana ma jama'ar zamanin shi yana aikata kaba'ir ba kuma in yayi saghira karami daga cikin zunubai baya dogewa mutumin da yake da cikakken mutunci a wurin malaman hadisi shi yake kira mutumin kirki sannan hadda na gaya muku to sa'annan sai kuma sharadi na uku sune ahlus sunna waɗanda su sun iya kanikancin abu bai taba jin hadisi ba amma aka kawo shi zai iya inganta maka shi ko ya raunata maka shi da ka to irin su ake kira ahlus sunna ma'ana tun suna karantawa har karatun ya zama downloaded a cikin kwakwalen su Imam Malik aka tambaye shi akramakallah ina hukuncin tsefa yatsin kafa a alwala sai ya ce wannan ba wata sunna bace kar a matsa mutane ku rabu da jama'a jama'a suka watsa sai Abdullahi dan Wahab ya ce Allah gafarta mala amma abokin ka Lais ibn Sa'ad a garin mu Misra ya karantar da mu hadisi daga annabi ya kasance yana tsefa yatsun kafafuwan shi ta hanyar amfani da wannan dan karamin yatsan shi na hannu me Imam Malik yace wannan hadisi kyakkyawa ne wannan hadisi ingantacce ne amma ban taba jin shi ba sai yanzu a garin nan naku akwai wani bakanike wanda bai taba ganin babur kaza ba amma in ya lalace in aka kawo mai zai gyara ko to irin su ake kira ahlus sunna amma kawai yana iya gyara babur din da ya saba ne a wannan ba bakanike ne na gari ba amma bakanike shine a kawo mai na'urar da bai taba gyarawa ba amma saboda ya iya techniques din ya san formulations din ya dade a cikin harkar kawai sai duba na taɓa baku labarin wani dattijo wanda ya koya mini gyaran keken ɗinki wallahi akwai keken ɗinkin da aka taɓa ka ba telan da ya taɓa ganin shi a lokacin a kasuwar Sabon Gari da aka kawo shi kawai yana tsinka zare ne an rasa yadda za a yi kuma ƙoshiyar shi ta sha bamban ba a samun irinta da ya duba kawai sai ya samu wata irin abin nan mai take flyer cutter wadda take sai datse kan abin kit yana datsewa sai ya ce gwada ina gwada shi ke to irin wannan ake kira ahlus sunna amma bakanike ya ce a aje mota sai an tafi Japan to irin waɗannan malaman jama'a waɗanda suka kware sannan al-musallamu lahu waɗanda an sallama musu ba wanda yake ja kowa san sun iya bil imamati min ahli asrihim a zamanin su malaman zamanin su sun sallama musu sun san sun iya jama'a kun ji irin nau'in mutanen to kun ji falsafin da zamu karanta jama'a kun ji quality kun ji nagartar irin hadisan da zai kawo mana ta hanyar mutanen summa jaa sharhuhu sannan sai kuma sharhin littafin yazo laha mushtamilan ala fawaid shatta sharhin littafin shi kuma ga irin fa'idojin da yake dauke da su fa'idoji ne daban-daban min halli mushkilin duk wani hadisi da yazo wanda shi da kansa hadisin yana da rikici sai zai yi maka sharhin shi misali inna allaha khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci Adam a bisa surar shi mu'tazilawa da suka karanta wannan hadisi suka ce a'uzu billahi aka ce me kuke ta'awuzi suka ce wannan hadisin ba annabi ya fadi ba inna allaha khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci adamu a bisa surar shi kuna nufin yanzu Allah yana da sura adamu kenan a'uzu billahi mu'tazila kenan yan qalaqatu sai suka ce wannan hadisin qalaqatu ne ba annabi ya fadi ba wani qatu ne ya fadi malamin hadisin yazo ya dubi hadisin sai ya ce a kuna su inna allaha khalaqa adama abinda hadisin yake cewa Allah ya halicci adam ala suratihi ai a bisa surar shi adam din sai fara nuna maka da larabci tukuna ai ad-damiru yaudu ila aqrabi madhkuri inna allaha khalaqa adama Allah ya halicci adam ala suratihi ai ala surati adam to yanzu tambayar da zakai wa ma hiya suratu adam mecece sura adam malamin hadisi sai ce maka ga wani hadisin kuma shi ma cikin Bukhari annabi ya ce da Allah ya tashi halitta adam na daya sai Allah ya sa mala'iku suka bi duniya duk inda wata kasa take sai da aka dibo irin ta jar kasa bakar kasa tabo jangargari dutse komai sai aka hada aka kwaba sai ce halitta adam gashi nan mutun ne haka amma tsawon shi inci 60 kamu 60 kamu daga gwiwar hannu zuwa yatsa din nan yake haka kamu 60 fadin ka fada shi kamu 40 to shine inna allaha khalaqa adama ala suratihi kaga wannan surar da ka gani tsawo kamu 60 fadi 40 to shi haka Allah ya halice shi shi ba girma yayi ba kenan wannan hadisin yazo ne bayyana mana duk wanda ka sani in banda Adam to an haife shi ne yana karami har ya girma ya zama yadda ya zama to amma shi Adamu fa inna Allaha khalaqahu ala surati Allah halice shi ne a wannan sura kawai hura mai rai akai sai ya ce to yanzu me da wannan hadisi yana da matsala bai da matsala to kaga wannan hadisin shi kanshi ko to mushkil ne shi da kanshi yana da mushkila ko Imam al-Baghawi zai tsaya ya ce maka babu mushkila ko daya kai ne baka fahimta ba kamar ka tashi zazzabi ne sai ka dandana lemo sai ka ji daci ka dandana sukari sai ka ji tsami sai ka ce suga na tsami lemo na daci sai ya ce a bakin ka ne haka in ka gaza fahimta sai ya ce maka kwakwalwar ka ce karatun ka ne bai kai ba tunanin ka ne nazarin ka ne bai kai ba kun ji na daya kenan na biyu na daga cikin abubuwan hadisai waɗanda yake warwarewa a littafin nan su ne hadisai guda biyu waɗanda ke karo da juna misali a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mafi gaskiyar masu shaida shine wanda ya ba da shaida ba a neme shi ba a wani hadisin kuma ya ce mafi gaskiyar mafi sharrin masu shaida shine wanda ya ba da shaida ba a tambaye shi ba nan ya ce mafi sharrin masu shaida shine ka zo ka ba da shaida ba a tambaye ka ba can kuma ya ce mafi alherin masu shaida wanda ya ba da shaida ba a tambaye shi ba to yanzu waɗannan hadisan guda biyun ka duba mu'tazila ɗan ƙalaƙato sai su ce to kun ga irin hadisan rikici ne a cikinsu malamin hadisi sai ya ce a'a muna da hanyar da muke iya fahimta kowace magana annabi ita ce sababul wurud me ya annabi ya faɗi wannan hadisin me ya annabi ya faɗi wancan hadisin wannan zai taimaka a iya fahimta yadda abubuwan suke misali wancan hadisi annabi ya faɗe shi ne munasabar hada bayi da ubangijinsu don su bautawa Allah idan ka zo ka ce kaga watan ramadan jama'a na sheda na ga watan Ramadan ba wanda ya tambaye ka yanzu wannan sheda kana bayar da ita ne don bayi su bauta wa Allah ko to ka zama mafi alherin masu sheda don zaka hada bayi da bauta Allah idan aka zauna liman na sulhun wana da wana da suke fada ko alkali na bada sulhu tsakanin wana da wana kuma dukkan su janahu lissalam sun yadda za a yi sulhu sai ka rugo Abuja kace Allah gafarta mallam eh wallahi tallahi wannan ne shi ya fara kara wannan eh ni na sheda to shi wancan dama ya yadda ne za a yi sulhu dan bai da sheda sai ji ga wani ya sheda sai mike ce to wallahi ban yadda da sheda ban yadda da sulhun ba to yanzu kaga za a sulhunta musulmi biyu shedar ka da ka bayar ta hana sulhu ko to ka zama mafi sharrin masu sheda to yanzu kaga hadisan ba su da wani karo to imamul bagaw ya nema na irin wannan aikin shine suke kira mushkilul asar sannan wa tafsiri gharib tafsiru gharib hadisai waɗanda suke zuwa a cikin su akwai wasu kalmomi waɗanda ba a saba jin su ba a larabci misali yanzu da Hausa an saba jin tukulluma ka kewaye duk makarantun sakandaren garinku waɗannan matasan yan shekara 17 13 da wahala ka samu wanda ya san mecece tukulluma tukulluma bai sani ba to gashin da ke fitowa gaban kai gashin da ke zarcewa ya fito to yanzu wannan kalmar a Hausa sai a ce ta zama bakuwar kalma da Hausawan wannan zamanin ba su saba jinta ba to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisai ya rinka faɗin wasu kalmomi waɗanda ba a saba jinsu ba malaman hadisi sun rinka bi suna yin littafai dictionary na musamman na hadisi to wannan littafin jama'a yana daga cikin aikin da yake mana ko yana biya na fassara irin waɗannan kalmomin kun ga yanzu kenan in muna karatun sharhus sunna ba mu buƙatar sai mun koma cikin wani littafi kuma ma'ana shi da kanshi dictionary din hadisan ne wa bayani hukumin sannan da kuma bayanin hukuncin kowane hadisi wannan hadisin ya inganta bagawi zai ce maka ya inganta don Bukhari da Muslim ma sun fitar da shi don Muslim ya fitar da shi don yana nan cikin Bukhari ya inganta sai ya ce maka saboda wannan hadisin Tirmidhi ma ya fitar da shi kuma sahihi ne yana bayyana maka hukuncin hadisan baya jawo maka hadisan annabi ya tafi bakka a ruwa jama'a kuna jin ayyuka na al-Imam al-Bagawi a cikin littafin ko wa ma ila zalika mimma tumattu bi sababin ila fiqhil hadith da kuma waɗansu abubuwan waɗanda za su ja yazo yana cire maka fiqhun hadisi in yazo cire maka fiqhun hadisin wani hadisin ko sai ka ji wata magana wadda baka taba tunanin akwai ta ba a duniya misali hadisin Ashura wata rana Ashura aka waye gari mutane sun gafala sai aka zo aka fadakar da manzon Allah yau Ashura manzon Allah ya ce yau Ashura eh sai ya ce tashi shiga gari kai tashi la cewa yau Ashura wanda duk bai tashi da azumi ba ya dauki azumi wanda kuma ya tashi da shi ya ci gaba da yi to yanzu wannan maganar wanda bai tashi da azumi ba ya dauki azumi da yaushe kenan da rana karfe 9 na rana karfe 10 karfe 2 na azhar da bagawi ya zo kan wannan hadisin ko sai ya ce wannan hadisin dalili ne akan idan sanarwar ganin wata bata isa gare ku ba sai da rana tsaka ya ce ko kun ci abinci kuji ko kun ci abinci ya ce za ku ɗauki azumin a lokacin ba kama baki ba to yanzu kaga wannan menene istinbati ne da istikhrajin hukunce-hukunce na fiqhul hadith misali yanzu lokacin 1970s da farko-farkon 80s lokacin da wayoyi a Najeriya analog idan aka ga wata a Sokoto ko a wani wuri sarkin musulmi yana so ya bugo waya zuwa Kaduna har gari ya waye ba za a samu layin waya ba ƙarshenta sai da rana tsaka ni na sheda na taɓa ba ku labari muna zaune a kasuwar sabon garin nan ƙofar gidan iya ana cikin labaran rana sai aka ce jama'an musulmi ga wata sanarwa mai matuƙar muhimmanci daga fadan mai alfarma sarkin musulmi to akwai wani babbar bari haka dan Borno ya ya an yi mishi damu sai yace wallahi sai ya gama shan furar shi tukuna sannan za a yi sanar yace sai da aka ga yayi damu ya san ma'anar sanar wallahi sai ya ci gaba da shan wato ya san kwanan wasan za a ce dai an ga wata ne ko yace wallahi sai ya gama shan furar shi tukuna sai da aka ga yayi damu tukuna ko kun fahimta jama'a to yanzu kaga irin wannan abin da yasa a lokacin kun san fatawa da malaman Najeriya suke wa iyayenmu shine kowa ya kama bakin shi bayan sallah zai rama daya wannan fatawa ba ta da dalili Qur'ani ko hadisi san zuciya ce kawai ba dalilin ta abin da za a ce sun san cewa yau daya ga Ramadan suka tashi da gangan suka ki da sani ba yanzu da suka sani yanzu sun ci gaba da cin abinci irin yadda dan Borno ne tunda an ce mai alfarma sarkin musulmi na sanar da jama'a jiya an ga wata a Hadeja an ga wata a Fatuskun an ga wata a Malam Madori amma saboda babu waya ba a samu hanya ba ana sanar da al'umman musulmi cewa yau daya ga Ramadan to a lokacin da suka ji sanarwar sai su kudurci niyyar azumi sai su dauki azumi bagawi sai yace ta iya yiwuwa ka ce mana ai azumin ashura da haka ta zo ai mustahabbi ne wannan kuma ramadan ne sai yace ai a lokacin ashura farilla ce ba farnanta ramadan to kun ga imam al-bagawi yana irin wannan to kun ga yanzu da ni da ku za mu karanta wani littafi ne wanda mun san inda aka dosa saboda haka karkai tunanin fatawar sarkin musulmi zai bi karkai fatawar imam maliki zai bi zai kawo maka abin da ya amince da shi a sunna ne wannan zaka zo ka ji malaman sun faɗi kowa ya fahimci haka game da shi ko wata ran kuma a cikin littafin sai ya fito ƙarara ya faɗi da ya zo kan wata mas'ala wadda za mu tattauna ta mun zo karatunmu na gobe sai ya ce wallahi inda ya zama annabi na da ta cewa ya ce to ba za mu ɗauki maganar kowa ba sai ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan magana sai ta zama ta saba ma ra'ayin da shi kanshi aka yi tarbiyyar shi aka yi ya ce amma tun daga ta annabi ya ce wallahi ita za mu ɗauka to saboda haka kun ga na daga cikin tsarin littafin shine littafin shi da kanshi dakan daka shi kardaka tankadan bakin gado sannan ci a kan center table mu kuma yan zamani mu kara ba sai an fita kofar gida ba ma'ana shi littafin shi da kanshi zai ruwaito maka da isnadi sannan yayi maka ihala sai ya ce maka wannan hadisin kuma Bukhari da Muslim sun fitar da shi sannan kuma yazo ya tabbatar maka da inganci ko rashin shi sannan yayi maka sharhin kalmomi yayi maka sharhin hadisi idan shi hadisin yana dauke da wata ma'ana dunkulalliya ya kokarin fito maka da ita in hadisin yayi karo da wani ya kawo maka wancan ya hada su ya fassara maka su sharhu sunna kenan gaskiya jama'a ba a taba samun littafi kwaya daya kafin shi irin haka ba bayan shi kuma ba a samu irin haka ba Allahu akbar jama'a kun ji masu da'awar salafiyya ba inda za su rayu su kaskantar da addini wannan alfaharin ba yana komawa gare su bane na amsu ma suna samu amma yana komawa zuwa ga mai da'awar ne a cikin annabawa waye ga annabi Muhammadu babu sallallahu alaihi wa sallam a cikin manzanni ina irin shi babu wane ne yazo da tsararren littafi da Allah ya yi wa littafin kirari da tsari irin shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizu mu muka saukar da Qur'ani kuma sai mun kiyaye shi ba littafin da Allah ya wannan alwashin shi ashe in kun duba ma'ana barewa ba za ta yi gudu ba dan ta yi rarrafe in dai mun yarda da gaske annabi ya fi kowa me yasa saboda yayi riko da Qur'ani saboda yayi riko da sunna to duk inda masu da'awar salafiyya suke to da'awar su ya kamata ta fifici ta kowa ba dan komi ba ba dan su ba saboda wanda yazo da da'awar ya fi kowa salon shi da yanayin wa'azin shi da shiryawar shi ta fi ta kowa ka duba addinin annabi Musa ya dade a duniya addinin annabi Isa ya dade a duniya fiye da dadewar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da kansu kun san abin da mabiya addinan suke cewa cewa suke mafi gaggawar addinin da ake karbe a duk duniya a yau, musamman a America, shine musulunci. America garin Yahuda ne, garin Kiristoci ne. A daidai lokacin da wasu suke propaganda a ki annabi, a kyamace shi, a kyamace addinin shi, wani kuma sai ji shi kuma lokacin yake son addini. So da haka jama'a, littafin al-Imam al-Baghawi, za ku ji yana da tawali'u malami, tawali'un shi ya bayyana a cikin littafin. Za ku ji yana cewa ko da ban kai su ba, Allahu akbar, ban kai su ba, amma saboda yadda na da sunan abin da suka dasa yana neman ya rugurguje, shine na rubuta littafin nan dan in daga sunan sunna. Shine lokacin farko da muka sanya karatun littafin a muciya, sai da muka faɗi wannan kalmar, to da safe muke karatun, da asuba, da an yi sallah asuba karfe 6, to da mun zo za mu fara, sai mu ce za mu fara karatun sharhu sunna na al-Imam Muhyi sunna al-Hafiz al-Baghawi. To ran nan na shiga cikin muciya, sai wasu yara suka hange ni, sai suka labe a zauri, sai da na wuce suka ce sharhu sunna, sai na ce alhamdulillah, hasala al-maqsud. Dama haka muke so, sunan sunna muke so, su ta suke laifi suke sharhu sunna, sharhu sunna. Sai da rana ne musu wai ce wannan ce ai shin sharhu sunna, na ce dara su ce ai ba laifi bane, ni ce haka ne sharhu sunna, na ce sharhu sunna, na ce yawa mun sami ku ke alhamdulillah. Ina fata an gane burin Imam al-Baghawi kenan, a ji sunan sunna sama da komai, sunan sunna ya daga. Jama'ar musulmi, kun ji abubuwan da al-Imam al-Baghawi ya tsara littafi. Har wayo fa akwai sauran maganganu kamar yadda na gaya mana, za mu zo mu ji wace manufa ce ta da'awa ta sa ya rubuta littafin. Za mu ji wannan a cikin ainihin sadaruri kamar guda 7 zuwa guda 8. Za mu zo mu ji tsarin littafin insha Allah. Za mu zo mu ji irin kwadayin da ya wajen tsayawa keke da keke kawo hadisai ingantattu, sai inda wuri ya kure mai, sai kawo wadanda ba su inganta ba sai ya bayyana. Sannan kuma za mu zo mu ji kamar yadda muka ce irin manufar da ta sa ya rubuta littafin, manufar tattara ilimi wuri daya. To sa'an nan za mu ji yabawa da jinjinawa da su malaman nan suka yi mishi. Allah madaukakin sarki ya ji kan al-Imam al-Baghawi, Allah ya gafarta al-Imam al-Baghawi waɗannan malamai da suka yi aikin gyaran littafin nan da ya hada shi a duniyar musulunci a wannan zamanin. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya ji kan waɗanda suka rasu daga cikin su, Allah ya daukaki darajojin su. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, Allah ya bamu rai da lafiya da ƙarfi da jajircewa wajen karantawa da karantar da littafin. Jama'a kun dace, littafi ne an rubuta shi shekaru 900 da suka gabata, sarki ya tabbata ga Allah. Babu inda zaka je kana karatun chemistry ko physics ko biology ko engineering ko law ko mass communication ko wani abu da za a iya kawo maka littafi dan shekara 900 ba tare da shi kanshi ne karantar da kai ya ce maka this is an outdated material. Idan ka sake kana thesis ko project ko dissertation, in ka sake kai hujja, ban san naku ba bangaren masu law da masu medicine da sauransu, a fagen mu na engineering in kai hujja da littafin da ya wuce shekara 3 ko 4, thesis ɗinka ya mutu, saboda an riga shirin bana ya wuce da nada, an riga an kirkiro abubuwa mai yawa, ka zo kana magana abubuwan da an riga an yi maganin su ne, so ba matsaloli bane. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu yan communication, yan telecommunication, idan ka zo kana rubutu dangane da abin da ya shafi matsalolin dish, cewa ana ruwa dish na daukewa ko, idan professor ne daga America ya zo sai ya ga takardarta, ko da wannan matsala an riga an yi addressing ɗinta, an wuce ta a kasashen America da sauransu, har a nan Najeriya za a iya gwada a samo irin LNB din da an sa, ko ana ruwa komai iska komai guguwa, tashar ba za ta yi rawa ba. An wuce wannan, ba network problem gaba daya, an wuce matsalar network, a ce ana ruwa ko kun yi yawa akwai network problem, an wuce wannan. An riga an yi wasu digital switches waɗanda da matsalar ta faru in ma mutane sun yawa sai su ringa ƙara wa kansu yawa, kawai ba hanya sai ce binan, ba hanya binan, ba hanya binan, amma ka buga a ce network busy ƙarya ne, an wuce wannan. To in ka ce za ka yi research akan wannan, za ka yi rubutu akan wannan, sai a ce an wuce wannan. ina fata an gane. Saboda haka wannan wata baiwa ce Allah ya wa musulunci jama'a, a ce bayan shekara 900 har yanzu littafi yana da relevancy. In fact zaka ji ma irin jinjinawar da al-Imam al-Baghawi ya samu. Mas'alolin da yake bada labari, Malik ya ce, Abu Hanifa ya ce, Shafi'i ya ce, sun fi nagarta fiye da waɗanda kake karanta a risala. Me yasa? Saboda shi Baghawi yana ɗibowa daga malaman ne kai tsaye, kai kuma nan an ɗibo maka ne daga jikin transforman transformer. Bayan ya rage wa magana ƙarfi, ya sake rage mata ƙarfi, ya sake rage mata ƙarfi har ta yi losing value. Haka dan hodiyo ya faɗi a cikin bayanin wujubul hijratu alal ibad, yace daga cikin ƴan baya sai ya dauko magana wannan malami, shi kuma wannan ya dauka daga gare shi, shi kuma wannan daga nan magana tana canzawa har sai ta sauya daga yadda take. Amma shi wannan malamin in yace maka Maliku yace ko, to duba muwatta ta Imam Malik za ka gani. In yace maka Shafi'i yace ko, duba littafin al-Umm ko ar-Risala ko wani littafi na Imam Shafi'i. In yace maka Ahmad yace, duba musnad na Imam Ahmad ko kuma Masailu Ahmad da al-Madrani suka wato. A karkashin wannan zaka zo kaji nagartar da ke tattare da maganganun da ke cikin littafin ta fai nagarta fiye da nagartar da ke cikin da yawa daga cikin tafan fiqh da ake karantawa. Ashe wannan littafi jadirun bi an yudras, ya dace a zauna ayi nazarin shi, a karanta shi, a karantar da shi. Sai dai kuma aiki ne wanda yake sai an yi hakuri jama'a, saboda kun ga karatun ya gama daidaituwa, aka gama muqaddima kwana biyu kawai zamu ba littafin a mako. To amma kwana biyu nan Allah zaka ji zai zuba musu albarka, kamar yadda a wancan lokacin da muka fara karatun jama'a a can lungu ne kwarkwada a muciya muke karatun, kuma da safe wani ma bai tashi bacci ba. Amma Allah cikin ikon shi sai ga karatun ya fado hannun Halifa Baba Ahmad, Allah ya gafarta mishi, sai ga shi yana sanya karatun a tashar abin nan DIT, yana sanya karatun gar ana ji ana gari. To haka al'amarin yake. Ku duba yadda muka kawo tarihin Imam al-Baghawi a cikin duwatsun Afghanistan da sauransu, amma ku duba inda ya rubuta littafin, amma ku dubi yadda Allah ya yaɗa littafin a duniya har zuwa wannan zamani bayan shekara 900. Haka duk abin da za ka yi dan uwa ko saurare ne, kai dan Allah, balle rubutu, balle karantarwa, za ka zo ka jina daga cikin jinjinawar da al-Imam al-Baghawi ya samu yana nuna matsayin shi, amma ba zai nuna maka dolan dole baya yi da kai dan kai baka dauki wannan matsayin ba. Wato ya iya mu'amala da waɗanda suke da sabani, ba wai dan ka saba da fahimtar mutum shikenan ka yanke da shi ba, a ya iya mu'amala da kowa. Bani son in faye muku maganganu, in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe tsakanin magriba da isha din nan za a zo a ci gaba da karatu wannan muqaddima. Kowa zai shaida abubuwan da nake faɗi insha Allah, kuma ina fatan a gobe ne za a karkare ita wannan muqaddima din insha Allah, wanda take bayyana yadda littafin yake. Sai ya rage ni kuma in bayyana alakata da littafin da kuma yadda na tsara zan karantar da littafin insha Allah ta'ala. Daga nan sai mu ci gaba da karatun littafin asalin shi. Ina fatan mun gane. Ne kowa fatan alheri nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.